Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A daidai wannan lokaci a shirin mu na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargada 'yan jarida da kowa da kowa akan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da muhimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine a cewar sabbin bayanan ma'aikatar tsaron Birtaniya da take fidda kullum. Watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi. Dubban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu kuma kwarton babban birnin ƙasar ya fuskanci koma baya.
Kanin labarin kenan idan shirin ya leƙa Najeriya. Za ku ji yayin da aka shiga mako na biyu a barkewar sabon fada tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa da ke Hamas. Zauren malam addinin Musulunci na Najeriya ya yi tur da abubuwan da ke faruwa a can, inda a hannu guda kuma masana siyasar ƙasa da ƙasa da lamarin diplomasiya ke ganin cewa rashin mutunta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya shi ya haifar da yaƙin ke ci gaba da faruwa. Idan shirin ya leƙa jamhuriyar Niger, za ku ji yadda miyagu suka fara fargaba da shiga ruɗani sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya da Benin. Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin matasa a duniyar gizo. Amma da farko sai a gyara zama ga Maryam da kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Lahadi kakakin rundunar sojan Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargada 'yan jarida da kowa akan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. A yayin wani taro, Laftanar Kanar Jonathan Conricus ya nuna wani bidiyo akan wata fashewa da aka bada rahoton ta taba wasu motoci da ke kan hanyar zuwa kudancin Gaza da yammacin ranar Juma'a akan titin Salah al-Din, wato ɗaya daga cikin manyan hanyoyi biyu daga arewa zuwa kudu da aka ware don ba farar hula damar fita daga yankin. Conricus ya ce Isra'ila bata kai farmaki a yankin ba, saboda jami'an rundunar tsaron Isra'ila sun shayin kira ga farar hula da su ci gaba da fita daga yankunan arewacin ƙasar. Muna son mutane su nufi kudancin yankin, a cewar Conricus, wanda kuma ya nuna wani hoto daban na abin da ya bayyana a matsayin shingaye da aka sanya akan titi don hana ayaran farar hula daga Gaza zuwa kudu. Sai dai muryar Amurka bata iya tantance sahihancin hotunan da aka gabatar a yayin taron na Conricus ba. Idan kai dan jarida ne ko kuma mai bibiyar abin da ke faruwa kuma kana samun bayanai daga zirin Gaza, to a kula da sahihancin bayanan, a cewar Conricus. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da muhimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fadda a yau Lahadi kamar yadda ta saba yi a kullum. Ta ƙara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilan makamai, mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar. A lokaci ɗaya kuma, a cewar bayanan, tashocin jiragen ƙasa a yankunan Ukraine da aka mamaye na tattare da hadarin makaman artillery na Ukraine da makamai masu linzami da kuma zagon ƙasa. Ma'aikatar ta ce tabbas Russia na ci gaba da kula da inganta hanyoyin sadarwarta na layin dogo. Bayan haka, sabon layin dogo zuwa Mariupol da Russia ke ginawa zai takaita lokacin kai kayayyaki zuwa filin daga da ke Zaporizhia, a cewar sabbin bayanan ma'aikatar. Fadar White House ta zargi Koriya ta Arewa da turawa Rasha makamai a kusa da kan iyakar Ukraine. Wannan ikirarin da ya samo asali ne daga wani hoto da aka fadda shekaran jiya Juma'a, wanda ya nuna ana loda kayayyaki kan wani jirgin ruwa mai tutar Rasha daga wata ma'ajiyar makamai a Koriya ta Arewa, kafin daga bisani aka ɗauke su ta jirgin ƙasa zuwa wata ma'ajiyar a kan iyakar kudu maso yammacin Rasha. An dai jigilar kayayyakin ne tsakanin 7 ga watan Satumba da 1 ga watan Oktoba, a cewar Amurka. Watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi, dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunan su kuma Khartoum babban birnin kasar wanda a baya ya habaka sosai yanzu ya fuskanci koma baya lokacin da ba ma bamman farko suka tashi a ranar 15 ga watan Afrilu cikin fargaba mazauna babban birnin sun ga yadda aka lalata unguwanni baki daya kuma harkokin muhimman ayyuka suka tsaya cak lamarin da ya ƙara tsananta kuncin su to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda aka shiga mako na biyu da barkewar sabon fada a tsakanin Isra'ila ta Hamas da Palestine wato da Isra'ila zauren mallam addinin musulunci na Najeriya yayi tur da abubuwa da ke faruwa a can inda a baya-baya wato daga baya kuma masana siyasar kasa da kasa da lamura na diplomasiya ke cewa rashin mutunta kudurorin majalisar dinkin duniya ne yasa yakin ke ci gaba da faruwa daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana kamar yadda za ku ji
Yanzu a Isra'ila dabban mutane ne suka mutu kuma wasu da dama suka jikkata musamman ma Falastinawa cikin kwanaki 8 da suka shude sakamakon lugudan wuta da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza bayan wani harin kwantan fauna da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din makon jiya Farfesa Kamil Sanifage masanin siyasar kasa da kasa ne da harkokin diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano ya ce duk da salwata rayukan bil'adama da kuma zuba jinin daruruwan dubban mutane sakamakon haram babu alamar yakin ka iya zuwa karshe anan kusa
an fusha ba da kurece na majalisar dinkin duniya musamman tsarin nan da aka bayar na cewa Isra'ila a kasa mai cin gashin kanta da kuma ita Palestine kasa mai cin gashin kanta to ya wannan ya samu karbuwa a majalisar dinkin duniya da kasashe daban-daban amma saboda ganin ita Isra'ila yanzu tana da karfi kuma tana gaba shi yasa ta sa kafa ta shure wannan abin kemadagas kuma tana ganin cewa duk da taki din an sha zuwa zauren babban majalisa a ce ai Allah waje da ita Isra'ila ta Amerika ta hakujeran naki to a gaskiya shi yasa yakin har yanzu sai ci gaba yake yi kuma ban yi zaton cikin lokaci kadan za a kawo karshen shi ba
Kiridai kungiyoyin musulmi na duniya da masu kishin bil'adama suka fara Allah wadai da abin da ke faruwa a zirin na Gaza zauren malaman addinin musulunci na Najeriya wato Ulama Forum of Nigeria na cikin waɗannan kungiyoyi
zauren malamai a Najeriya yayi bisawun miliyoyin al'ummar musulmi da sauran mutane masu tausayi wajen yin Allah wadai da kisan gillar da gwamnatin Yahudawa Isra'ila ke yi wa waɗanda ba su gani ba a ƙasar Palestine musamman a yankin Gaza tun da shekaru 70 da suka gabata kungiyoyin kasashen duniya suka nada hannu kuma suka zuba ido na wada haruntattun matakan da Isra'ilawa ke ci gaba da dauka na halaka da raunata yara da manya maza da mata baya kuma ga cin zarafin waɗannan bayan Allah waɗanda ba su yi gani ba babban abun kunya ne ga majalisar dinkin duniya ta kasa samar da mafita ta dindindin arkin Palestine kuma ta ci gaba da barin Isra'ila tana yin karan tsaye ga dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya tare da mai da Isra'ila kamar tafi sauran kasashen duniya daraja dan haka ba taɓa sanya mata wani takunkumi ba saboda wuce gona da iri ko bujirewa kudurorin majalisar dinkin duniya
Injiniya Bashir Adamu Aliyu kenan sakataren Ulama Forum of Nigeria akan daina zuwa ne duk da cewa sauran sassan kasashen duniya na ci gaba da fuskantar kalubalen rikici kala daban-daban Farfesa Kamil Sanifage yayi tsokaci
yana da alaka da wannan sabon tsari da ake so a yi na bai daya wato sabon tsarin duniya wanda in ka kalle shi ba wani abu ne ba illa face ya karfafa yammacin turai a siyasar duniya kuma ya kara talauta wasu kasashe sannan kuma ga makamai da ake samu wanda suke fasuwa kamfanoni masu yin makamai sun yi karfi sannan irin kungiyoyi da aka kirkira domin cimma burin kai na wasu kasashe
wannan dai na kara nuna bukatar da ke akwai ga hukumomi da gwamnatocin kasashen duniya su kara kaimi wajen daukar matakan da suka dace domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawama ga bil'adama Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amerika daga Kano Nigeria
To Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwali ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Girgizar kasa mai karfin gaske guda biyu sun auku a yammacin kasar Afghanistan a yau Lahadi. Lamarin da ya kawo katsewar wutar lantarki a lardin Herat wanda dama ya fuskanci mummunar girgizar kasa mako daya da ya wuce. Hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasar mai karfin awo 6.3 da kuma 5.5 sun faru ne mintoci 20 tsakanin su da safiyar yau Lahadi inda wajen birnin Herat ne tushen girgizar. Hukumomin kasar sun ce lardunan Bargez da Fara su ma sun jijjigu daga girgizar ta yau Lahadi inda suka bayar da rahoton akalla mutane biyu sun mutu sannan an kai wasu sama da 100 babban asibitin birnin Herat. Mazauna yankin da kuma jami'an yankin sun tabbatar da cewa an samu katsewar wutar lantarki a fadin lardin na dan lokaci bayan aukuwar girgizar kasa ta farko. Yankin yammacin Afghanistan da ya hada iyaka da Iran ya sha fuskantar girgizar kasa masu karfi da kanana tun daga ranar 7 ga watan Oktoba lokacin da girgizar kasa mai karfin awo 6.3 ta fara aukuwa a Herat. Wani kwale-kwale ya kife a arewa maso yammacin Congo inda mutane akalla 30 suka mutu wasu fiye da 167 kuma suka bace abinda wani ministan lardi ya fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai batun tattalin arziki inda masani a fannin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kaduna a Najeriya Malam Abubakar Dan Asabe Umar ya zayyano irin yadda yake kallon tattalin arzikin kasar a yanzu da inda aka dosa a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho.
Wato abin da ke cewa shine tattalin arziki ta Najeriya da ran da wannan gwamnatin ta tuba ta karba ya riga ta barkare karkashin wancan shugabancin da aka yi na mai girma shugaban kasa Buhari. Tunan kun kuma da wannan gwamnatin da mutane suke kasatan cewa idan ya karbi mulki abubuwa za su farfado tattalin arziki za su farfado sai ga shi kuma ƙara nitsewa cikin gudun da farfado tattalin arzikin kasa. Misali ba zan ga ba kun tattauna misali sai da tunda aka zo din nan magana jinni tallafin man fetur da aka yi ya ƙara tabbatar da arzikin kasar Najeriya ko da mu kan shigo da abubuwan nan muke gana ake nema shigo da shi kuma dalilin nan baka rashin dalilin nan yasa ka tabbatar arzikin kasa ya baya kuma duk wani kana masa ruhi da muke kamata a ce a karfafa noma shi ko an inda tana ce kasar Najeriya aka zo aka sha za a shigo da shi waje to kin ji zai ƙara rubutu da tafarkar da arzikin kasar Najeriya wanda mu abin da muke da san akan shugaban kasa Tinubu zai shi ne akwai abin da muka za ta tarar arzikin cikin ce drag demand shi tarar demand ne kai yake ne wanda ana son su ba dan za a fara yin mu tarar ne ba za a yi amfani da su da tarar ko kai yake da amfani da su su kamata a ce an ba su da shigo da su mu tabbata a ce kai yake da sanin sarrafa kai abincin noma gata koko da sauransu a duka sarrafa shi zuwa wani abu shi kamata a shigo da shi ba shi ai yin consumer product abin da mutane ke amfani da shi a cikin gari ba to wannan matakin da aka dauka ne shekarun da zuwa je shi ne zai tsaya da harkar kasa da baki daya wanda ita kanta ma babban bankin duniya ta ayyana ta kirarin cewa Najeriya ita fashion da tattalin arziki ya tafi dare da baki daya
da kai batun cewa ya kamata a ce gayyakin ne ana sarrafa su a gida Najeriya kuma musamman bangaren noma ba ka ganin manoman nan sun yi kuro a farkon kiran su da aka yi lokacin gwamnatin da ta gabata na cewa a fito ai noman nan an yi kuro amma kuma rashin tsaro yasa dole aka hakura noman ya gagara
to rashin tsaro yasa lokacin noman ya gagara wanda a yanzu aka magana ne ke nake kuma masara yan mutan kai da cin nan ya kai 60,000 abin da duka bai kuma yi a kan kai ya wuce 9,010 ba to rashin tsaron nan ya kamata a ce an yi maganin shi saboda manoman shinkafa masara da sauran su da ake kashe ko da shi yanzu da zamanin wancan matakin da gwamnati ba ta dauka na tabbatar da tsaron arzikin kasa ta kan fara noma a ci gaba da shi duk da cewa rashin tsaro ya hana da sai a maganin shi tsaron nan saboda ko ba koma noma komai samu daban ya koma gona abin da ya kamata a yi kenan a dukkan ruwa ba zai yi ba in ba ci gaba kuma rashin tsaro ba zai samu ba
da kai batun masana'antu farfado da su kowa ya sani cewa masana'antun nan sun dade da durkushewa me kake ganin ma ya janyo ne har yanzu suka gagara farfadowa
abin da jama'a cikin su gane shine masana'antun nan ba wai kawai da sarana suke amfani ba duka suke amfani ba da makamashin man petrol ake amfani da shi ko diesel ko black oil da sauransu ko kuma wutan lantarki to ba wutan lantarki diesel man ake dan fara a kama da shi yanzu wannan zai ce miki diesel lita ɗaya ko dubu ɗaya so wannan makamashi za su yi amfani da gudanar da masana'antun nan inda an ma so masana'antun su farfado abin da zai faru shine a samu wutan lantarki isasshe to ba za su yi amfani da diesel ba ba za su yi amfani da black oil ba shi kansa zai sa masana'antun nan su rika aiki amma wanda ba wutan lantarki duk kuma da gwamnati za su ɗauka ina ga mutu ba wanda zai zo ya ce zai sa kuɗin shi ya gudanar da kasuwancin sarrafa kayayyaki
Malam Abubakar Dan Asibi Umar kenan akan tattalin arzikin Najeriya yanzu kuma sai makauciyar Najeriya wato Niger inda a daidai lokacin da aka soma shiga kaka bayan damana ne ya gusun soma kukan shiga rudani sanadiyar kasancewar iyakokin kasashen Benin da Najeriya a rufe ga dan mutanen Kwani Haruna Maman Bako da cikakken rahoton
Ana iya cewa rufe iyakokin da ECOWAS ta wajen guriyar Niger ya cimma makiyaya a irin wannan lokaci na ƙarshen damana a ƙasar ta Niger kasancewa tafiyar su zuwa mashekari domin cin rani na haduwa da cikas na ba su iya shiga ƙasashen Benin da tarayyar Najeriya da ke kasancewa wuraren da makiyayan na jamhuriyar Niger ke tafiya a irin wannan lokacin Malam Buba Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta Ropen Region birnin Kwanni
nan da Najeriya sun liƙe hanya to makiyayan da sun ka dawo duka suna nan bisa iyaka ba shiga ba hita kuma kasuwin ne kuma dabbobi da aka dauka ana kai Najeriya ko Benin kuma yanzu wannan abu babu shi yanzu in ka shiga kasuwin ne na wadangana mu ga dabbobi amma babu masu sayi
zaka bisa shi na bakin iyakoki
suna bisa iyakoki ba shiga ba hita sai dai masu hitowa amma su can nasu suna shigowa suna hitowa su taho nan kasan mu amma namu babu mai shiga an hana bisa hanya wannan idan shi makiyayi wanda ya saba da yawo wannan ya shiga nan ya hita nan kenan matsala ce gare shi kuma daji babu komi kamar ciyawa wannan da aka ce ai ba ta yi ba sosai kuma har yanzu dajin ciyo babu shi can azawa inda adda dajin kuma can ma wani wuri bai samu ba kuma akwai yan ta'adda can masu amshe ma mutane dabbobi su kashe su kora su sa jangali kuma can babu daji
game da wannan maganar nayi tattaki har izuwa iyakar ta jamhuriyar Niger da Najeriya gefen birnin Kwanni inda na iske makiyaya da dabbobi suna nazarin mafita kutsawa a cikin tarayyar Najeriya yayin da iyakar take kulle inda asuman makiyayi ɗaya daga cikin su ya ce mini
zirga-zirga nan tunda ba mu yin ta yanzu mai abinci na dabbobi babu inda muka zuwa mu ko gwamnati
ina
zirga-zirga nan tsakanin mu da Najeriya da Benin nan muka zuwa muna samu lokaci nan bisa she na ci muna fido abinci na bisashe to yanzu an hana wannan rufe boda yanzu muna cikin hala haula wala koti bisashe mu suna nan tsare wuri guda ba gaba ba baya nan dai daji baka da incin babu hima komi bana daji nan azaba yi komi ba babu abincin bisashe bana daji to nan inda muka zuwa muna zirga zirga babu tunda ba a shiga kuma ba a hita kenan kaga shi abin yanzu mun koma tungume wuri guda
a bangaren kungiyoyin da ke kula da samun zaman lafiya tsakanin mazamna karkara musamman manoma da makiyaya malam Mamman Ruduwa yayi wannan kiran ga hukumomin kasashen Niger Najeriya da kasar Benin
to yanzu ka gani makiyayan sun zo sun taru a bakin iyakoki in muna kiran gwamnatin na Najeriya da Niger wannan abu a sami da zai wannan bayan Allah wa'annan su shiga a ba su kariya daga can cikin Najeriya yanzu kuma ne za su go Niger su mayo su shigo sun da suka shigo na Niger su a ba su kariya a kula da su
me kake ganin ya kamata a yi saboda don karwata husuma ta tashi dabbobi sun taru kan iyaka
to an kai da sai ana samu matsaloli mai tunda yanzu wannan matan baki iyaka musu ko zo suka wada mana gonaki sun ka fara tun ba samu matsala ba ka samu ta husuma kini shi kira ya kamata wa'annan ba Allah duka guda biyu a sa baki wa'an ga makiya su shiga nan eh wa'an ga su shigo nan kuma zaman to in suka shigo a sai inda suke a ba su kariya kuma an can suka shiga a bisu abu kariya saboda yin bindiga
su dai makiyaya ana iya cewa sun shiga halin nan da Hausawa ke kira da aljannar masa sama wuta
ta kasa wuta a wannan iyakokin na Niger da Benin da Niger Nigeria saboda bai iya tsallakawa yayin da ɗan bindiga a kasa kamar Nigeria ke darkakar su domin kwace musu dabbobin su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu ga shirin mu na gaba matasa a duniyar gizo
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fata ana cikin koshin lafiya Halima daga ofishin muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata marubuciya akan tsarin primarital counseling wato ba da shawarwari ga masu shirin yin aure a kafofin sada zumunta don yadda matsalar bayyana sirrin gidan aure na ƴan malama boye sunana ke ci gaba da yaduwa a kafofin sada zumunta a yanzu tsarin ba da shawarwari na zamani wato primarital counseling ga masu shirin yin aure kafin a daura wani abu ne da wasu ƴan arewacin Najeriya ke gani a matsayin wani sabon salo sakamakon yadda ake ganin ya bambanta da al'adar tura macen da ke shirin aure zuwa gidan gwaggo ko innanta don ta shafe ɗan kwanaki a yi mata faɗa tare da koya mata wasu darussan zaman gidan miji ne sai dai ganin yadda wannan sabon tsarin ba da shawarar da ake ganin ya fito daga ɓangaren turawa ke ɗaukar lokaci kama daga watanni uku zuwa sama sabanin wanda aka saba gani a al'adance wasu mata a arewacin Najeriya sun fara yunƙurowa wajen shigar da wannan tsarin cikin al'umma da zumar rage yawan mace-macen aure musamman wanda ake yi wa lakabi da aure ran zamani na Instagram weddings to bari mu tsara ku da malama Khadija Ibrahim kwararriya aikin bada shawara ga masu shirin aure ko waɗanda ke fuskantar matsaloli a gidan auren su wacce ta kaddamar da wani sabon littafi mai suna tambayoyi 100 kafin aure ta fara mana bayani daga inda matsalar take
na daya na lura cewa a yawanci in kika diba Instagram su Facebook haka zaki ga cewa yawanci matan aure za su zo suna magana ko mazajen aure za su zo su yi magana abu ne kuma da ya shafi abinda bai kamata a fito fili a faɗi shi haka so a ina za su kai kukan su wani abu in ka ji bai taka karaya karya ba so ya za a yi mu samu masu ba da shawara dan aure abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kuma aure abu ne wanda yake son sirri aure abu ne wanda Allah ya yi shi ya ce a Alkur'ani saboda mawadda da rahma saboda mutum ya samu kwanciyar hankali fi taskunu ilaiha so ya za mu yi mu ƙara samun ci gaba a wannan aure rakun da yawanci zaki ji yanzu aure shekara 1 ya mutu aure shekara 5 an samu matsala ni kaina na fuskanci irin wannan matsala so abu ne wanda ina burin in ga cewa mutane sun yi aure an samu zaman lafiya kuma an ƙara samun ci gaba so this is one idan ma'aurata suka zauna kafin su yi aure ko da suna da auren su zauna tambayoyi dinnan ba wai a matsayin gaba ko fada ba ko mu zauna mu fahimci junanmu mu ga cewa uke to ke me ne matsalin ki ya kika saba yin abu ni ga yanda na saba yi cikin raka da dariya couples masu dama wanda suka yi wa'annan abubuwan kuma suka dawo suka ce mini ko Khadija mun gode kwarai wannan littafin ban san cewa kaza ba ga yanda muka tattauna cikin ayyukana dole mu koma asali inda matsalan nan take ba wai kawai an turance an dawo zamani an dawo birni an zauna ba no za mu iya raba wani innan littattafan mu yi shawara ga limamai mu yi shawara ga manya-manyan hukumomin addinin musulunci su ba mu shawara akan yadda za mu ƙara bunƙasa littafin
shin akwai dabarun da kike da su na kullu auratayya musamman ta yanar gizo
kwarai kuwa yanzu haka a yayin da muke magana akwai halal match shi wannan muna yin shi ne saboda kullu auratayya tsakanin mace ne da miji kuma yadda abin yake halal muna fatan abu ne wanda zai samu karuwa ta fannin addini na daya kenan na biyu mun fi ba da muhimmanci akan shi auren kar ya tabarbare kar ya baci sannan kuma game da abin da yasa muke yin haka nan saboda yawanci mutanen mu in ka ce premarital counseling abu ne wanda ba a saba ji shi ba iyaka yarinya in ta zama budurwa kafin a yi aure a kaita a yi mata fada a rana daya ko a sati a ce je wurin gwaggo kaza in na kaza ba wai mun ce a aka ai ba amma mu muna gani aure ya fi karfin haka nan in zamu shirya mu je boko kafin ka zama likita sai ka je makaranta to me yasa ba mu yi ma auren rakan mu haka nan aure da za a yi shi dan saboda mutuwa ka raba kuma saboda in ma aka je aljanna insha Allah a dore so abu ne wanda muke so mu yi amma muna roƙon goyen baya wurin mutane ko wai da suke jagoranta addinin musulunci da al'adar Hausa su zo su ƙara ba mu ƙaimi su ba mu ƙarfin gwiwa su support wannan premarital counseling
waɗanne shawarwari zaki bai wa iyaye akan gungumar tsarin premarital counseling don rage yawan mace-macen aure
da akan amarya a ce an sai biya mata leshi 100,000 an kama hall an kashe miliyoyi abu ne wanda in ka zauna cikin wata uku akwai yanda muke premarital counseling ga macen ga namijin a zauna a tattauna kan abubuwan da zai kasance dan saboda yawanci in an zo zance ba a tattauna wasu abubuwa yau kin ci abinci yau kin sha ruwa mu yi aure to muna so mu tsara akan yadda addinin musulunci ya tsara sannan kuma mu ƙara bada gudunmuwa cewa mutane dan saboda yanzu zamani ya canza ba za mu ce a yanda muka gani da ba in ka cike yarinya a cikin gida ka ce ba za ta fita daga saurayi ba tana tare da waya za a yi video za a yi abubuwa kala-kala so me yasa mu ma ba za mu yi transforming ba me yasa mu ma ba za mu ƙara samun ci gaba a cikin al'adar mu ba me yasa ba za mu yi embracing wannan abun ba su mu rungume shi so muna kira ga mutane su ba mu ƙarfin gwiwa in an ce premarital counseling diyarki za ta yi aure ko ko diyayyayenki za ta yi aure ki bari a bada shawara a yi wannan premarital counseling ba lallai sai an zo wuri na ba akwai mutane da yawa na san yanzu bai yi yawa ba maybe it's not a normal thing but amma akwai masallatan da za su ce sai an yi wannan abun a Abuja an fara yi a Kano ma na san ana bada shawara haka nan so akwai abubuwa da yawa da za mu yi mu dauki mataki ka aurarraki ku dinga mutuwa da wuri haka nan zaki ji da an yi fada okay a'a na ce gaba kaza okay na ce ki yayi kaza ruwa sai ki ga ya kashe aure to shi yasa muke ƙara roko mu ƙara janyo hankalin masu ruwa da tsaki su tashi su jajirce a ga yanda za dan saboda abu daga farko tun ran gini tun ran zani daga farko ya kamata a ga yanda za a yi wata rana abubuwan ba komai za mu ga ya ma iyayen mu ba so a Facebook a Instagram muna yin videos muna tura shawarwari a rubuce a tura a kafofin sada zumunta muna also organizing maybe different kind of classes on WhatsApp dan saboda a ƙara wayar mutane da kansu akan irin abubuwan da suke kasancewa so ko a yanan gizo na in aka turo mun tambayoyi ina amsawa
rahotanni sun yi nuni da cewa tsarin bada shawara ga masu shirin yin aure na zamani wato premarital counseling ya fara samun karbuwa a wasu jahohin arewacin Najeriya kamar Kano, Katsina, Niger, Borno, Kaduna, birnin tarayya Abuja da dai sauransu inda aka rawaito yadda tsarin ke rage matsalolin da ake fama da su a gidajen aure ga waɗanda suka yi amfani da darussan da suka samu a yayin karbar shawara na tsawon watanni uku sama madalla to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan birnin Amurka ni Halima Abdulra'uf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aikowa ta email
sako na farko a yau naku ne Aisha mata Usman Dangote Karasuwa da Maryam Bawayana Alhaji Nuciya wacce kar sai Zamira da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Radio kuka ce salam VOA Hausa hakika shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da wasu dubban matasa maza da mata inda take aurar da su kyauta ba tare da ko su sun kwaban su ba wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ko ba komai za a rage yawan gauraye da tuzurai a ciki da wajen jihar Kano da haka muna kira ga sauran jihohin kasar mu na da su yi koyi da wannan kyakkyawar halayya ta gwamnatin jihar Kano daga ƙarshe muna taya su addu'a Allah ya bada zaman lafiya da zuriya da yiba sai sako da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga garkon kungiyar Mire Talaka inda kace salam VOA Hausa yadda dubun dubatar al'ummar mabambanta na kasashen duniya ke zanga-zanga kan nuna takaicinsu akan yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ya nuna mana cewa al'ummar duniya zaman lafiya da salama kawai suke bukata yanzu dan haka muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo mana da gwamnatin zaman lafiya a duniya baki daya to amin summa amin
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaice a yau Lahadi kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗa 'yan jarida da kowa akan su kula da sahihan bayanan da ke fitowa daga Gaza har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da muhimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ke fiddawa wato ta fidda a yau Lahadi kamar yadda ta saba a kullum ta ƙara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilar makamai mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar a lokaci ɗaya kuma a cewar bayanan tashoshin jiragen ƙasa a yankunan Ukraine da aka mamaye na tattare da hadarin makaman artillery na Ukraine watanni shida bayan da ta kaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu kuma karatun babban birnin ƙasar wanda a baya ya haɓaka yanzu ya fuskanci koma baya
To Master Yaro, da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri, sai anjiman ku.